harshen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuwaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin saki kasancewa tare da ku da daren yau Talata 16 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar wasu ɗan bindiga sun kai wasu tawayen hare-hare inda suka kashe wasu talakawa da suka fito daga cin kasuwar garin Shinagodiyar da kuma garin Darai ni Mande. Dukkanin su a yankin Tilabiyari dake da iyaka da kasar Mali. Harin yayi sanadin kisan talakawa 65, biyu suka shi kasa, mutum daya ya fata a halin da muke ciki. Amma da yardar Allah za ku cikakken rahoto akan wannan labari a shirin mai zuwa insha Allah. Allah ya jikan waɗanda suka rasu da rahama. Amma yanzu za mu fara daga Najeriya inda za ku ji cewa shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya kai ziyarar amsar goron gayyatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda aka karrama shi. Bayan haka za mu leƙa jamhuriyar Nijar a birnin Kwanne inda za ku ji cewa an samu ci gaba mutuka akan koke-koken ma'aikata masu daukar fansho a kasar Nijar baki daya bayan wani sauyi na ci gaba da gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu ta ayyana a cikin wannan wa'adi nashi na ƙarshe. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari ta tafi da rahoto na musamman. Sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ganin yadda take fama da karuwar matsalolin yan gudun hijira akan iyakar Amurka da Mexico, yau Talata gwamnatin Biden ta sha alwashin ci gaba da korar daidaikun baligai da iyalai marasa yaya waɗanda ke kokarin shiga Amurka, amma za ta ci gaba da taimakon yaran da babu masu kula da su wajen neman yan uwansu dake Amurka ko kuma samar da waɗanda za su raine su. Sakataren hukumar tsaron gida Alejandro Mayorkas ya ce Amurka ta kama hanyar fama da yan gudun hijira daga Guatemala, Honduras, El Salvador da kuma Mexico fiye da yadda aka taba gani cikin shekaru 20 da suka gabata. Halin da ake ciki akan iyakar kudu maso yamma mawuyaci ne, in ji shi a wata takardar bayani. Ya kara da cewa amma kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba a matsayinmu na kasa mai kara. Manufar mu shine tsarin kaurar mutane marar hadari bisa doka kuma cikin natsuwa. Kasar Venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhada magungunan nan na Burtaniya da Sweden mai suna AstraZeneca suka kirkiro ba. Mataimakin shugaban kasa Delcy Rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da yace rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka dauka ba tare da fayyace matsalolin ba, a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar, a cewar kafar labarai ta Reuters. Wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen Turai da dama, ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain, suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin, suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini, duk wanda na cewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar. Ministan lafiyar Jamus John Spahn ya ce su dai sun yi amfani ne da shawarar da hukumar tantance rigakafi ta kasar Jamus ta bayar bayan da aka sake samun waɗanda jininsu ya daskare da kuma mace-mace uku sanadiyar wannan rigakafin. Majalisar Dinkin Duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na fa karuwa a kasar Myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a kasar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya. Shirin samar da abinci na duniya WFP, wanda wani bangare ne na Majalisar Dinkin Duniya, ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan Talata mai cewa farashin shinkafa ya karu da kimanin kashi 3 cikin 100 kawai daga tsakiyar watan Janairu zuwa tsakiyar Fabrairu. To sai dai shirin na WFP ya ce farashin kayan masarufi ya yi tashin goron zabi na tsakanin kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 35 cikin 100 a wasu garuruwa na jihar Kocin da ke arewa mai nisa. Hukumar ta kuma ce kudin manja ya haura da kashi 20 cikin 100 tun daga farkon watan Fabrairu. Hukumar ta WFP ta ce tashin hankalin ya yi illa ga hanyoyin samar da kayan masarufi da kuma kasuwanni. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na tattaunawa yau Talata da takwarorin aikinsu na Japan a birnin Tokyo don karfafa yarjejeniyar cinikayya ta Trans-Pacific Partnership ko TPP, yayin da kasar China ke dada dagewa a babakeren da take yi, Korea ta Arewa kuma ke ci gaba da tsokana. yin wannan ganawar wacce ake kira tattaunawar biyu da kuma biyu da za a yi a Tokyo babban birnin kasar Japan da ministan harkokin waje Toshimitsu Motegi da ministan tsaro Nobuo Kishi zai zama karin farko kenan da Blinken da Austin suka yi bulaguran diplomasiya zuwa kasashen waje a matsayin wakilan sabuwar gwamnatin Biden a wasu jawabai gabanin wata kidewa tsakaninsa da Motegi Blinken ya ce Amurka da Japan sun yi imani da tsarin demokradiyya yancin dan adam da kuma doka da oda to amma ya ce waɗannan tsare-tsaren na fuskantar barazana a yankin kama daga Myanmar zuwa China a ƙarshe kasar Jamaica za ta fara bayar da rigakafin cutar COVID-19 a yau dinnan Talata ga manyan jami'an gwamnati ciki har da mambobin bangaren zartaswa yan majalisar dokoki da ministoci da kuma shugabannin cibiyoyin gwamnati waɗanda suka kai shekaru 60 zuwa sama a cewar wata sanarwar da ma'aikatar lafiyar kasar ta bayar da daraja litini a rukuni na biye akwai ma'aikatan lafiya da yan sanda da kuma sojoji
Agaiga Ibrahim da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, za mu fara da Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya karbi bakoncin shugaban Niger mai barin gado Alhaji Muhammadu Isuhu inda ya ba masa da kyakkyawar shugabanci da yayi wa kasar a shekara 10 da ya mulki kasar. Shugaba Buhari yayi dogon nazari akan tarihin zumunci da zamantakewar bunƙasa rayuwar al'umma da dalafa ma juna. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya hada mana.
Dukkan mu'amala da zaman lafiya da haɗin kan da aka bayar wa Najeriya a sassa daban-daban na rayuwarta, jamhuriyar Najar na gaba-gaba a jerin ƙasashen duniya da suka yi wa Najeriya wannan hidimar. Da haka ne Muhammadu Buhari, shugaban Najeriya, ya jinjinawa shugaban ƙasar Nijar mai barin gado akan wannan lambar yabo ta shugabanci kyakkyawa da ya samu ta Mo Ibrahim, wanda ake cewa tana gaba-gaba a jerin lambobi da ake bayar wa shugabanni da suka kwatanta adalci wurin gudanar da mulki a ƙasashen su. Gwamnan jihar Yobe, wanda kuma shi ne shugaban riko na jam'iyya da ke mulki ta APC Mai Malabuni, ya yi min ƙarin haske dangane da muhimmanci wannan ziyarar tsakanin al'ummar ƙasashen guda biyu.
Wannan ziyara da ya kawo ta jaddada zumunci ne da godiya bisa yadda goyon baya da Najeriya ta ba su musamman ma na wannan zaɓe da suka kammala kwanan nan, domin wannan kusa-kusan nan shi ne zaɓe da aka yi wanda za a miƙa mulki daga hannun farin hula zuwa wani shugaba na farin hula, so babban abin alfahari ne wanda zuwansa ya nuna cewa sun yi godiya matuƙa kuma sun ji daɗin taimako da Najeriya ta musu, sannan kuma su ma sun zo da lamban girmama da suka bai wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin jagoranci da shugabanci da yake bayarwa yankin Afirka ta Yamma da ma Afirka. To wannan yana daga cikin irin abin da yake jaddada kuma yake inganta zumunci tsakanin Najeriya da Nijar, kuma amsa sunansa a wani titi da yanzu Muhammadu Yusuf Way a nan Abuja, wanda wannan duka yana nuna irin dankon zumunci da suke tsakanin Najeriya da Nijar, wanda kuma wannan din zai haɓaka harkan kasuwanci musamman ma kuma harkan tsaro da ya addabi duka Nijar, Najeriya, Chad da Cameroon. To wannan dukan shi ne abin da ƙasashen nan suke yi saboda shugabannin su haɗa ƙarfi da ƙarfe aka cewa an haɓaka harkan kasuwanci kuma an inganta tsaro a wannan ƙasashe.
To na ga a ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari da Muhammad Isufu, shugaba Buhari ya baku ya jinjina masa allambar yabon da na ƙasa da ƙasa ta Mo Ibrahim, wanda shugaban Nijar ya samu a matsayin mai mulki na gaskiya da adalci da kuma ƙwarewa wurin gudanar da mulki a cikin ƙasashen duniya. Ta ina Najeriya kamar za ta ci moriyar wannan lambar yabo da aka ba makwabciyar ƙasa idan ka yi la'akari da irin rawar da Najeriya take takawa gurin samar da zaman lafiya da kuma tallafawa Nijar a fannoni daban-daban da kuma mu'amala ta bunƙasa cinikaya da ake tsakanin ƙasashen biyu?
To alhamdulillah, wannan ai ya ƙara jaddata duniya taimako da Najeriya take a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari da Nijar musamman ma a karkashin jagorancin shi shugaban Muhammadu Yusuf kulliya ta biya kudin sabulu saboda wannan ma'auni da ake amfani da shi ba wa shugaba mai barin su nan ban yabo ta Mo Ibrahim kowa ya san cewa kusan yau shekara biyar ne ko shida a shugaban kasa da aka baiwa Afirka so shi dai samun ya zo godiya kuma Najeriya wajen shugaban kasa
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma bari mu leka birnin Kwani da ke jamhuriyar Niger inda za ku ji cewa kasar ta shiga sahun kasashen da suka kai wani mataki na kokarin kyautata rayuwar mutanen da suka share shekaru 65 suna aiki kuma suke iya cin moriyar kudaden su na fansho a kowane wata ga rahoton da wakilinmu a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya hada mana
Jamhuriyar Niger ta shiga sahun kasashe da suka kai wani mataki na kokarin kyautata rayuwar mutanen da suka share shekaru 65 suna aiki kuma suke iya cin moriyar kudaden su na fansho a kowane wata a wani mataki da ma'aikatar biyan ɗan fansho ta Jamhuriyar Niger ta dauka duk wanda ke daukar kudaden fansho da suka kai jikka 100 zuwa sama za su iya samu kudaden su na fansho a kowane wata yayin da masu kudaden fansho da kudaden su suke jikka 90 zuwa kasa za su ci gaba da karbar kudaden nasu pension a kowane watanni uku.
Ni dai sunana Madam Muhammadu Zara, ni ce chef d'agence NSS nan ga Kwani. Da mun make sukundu ko da yaushe muna nema mu haranta ma agencin mu abin na retreatikin mu dare. Shi yasa muka kawo wanga sabon tsari da zai ba ma retreatee iko samu shak mu wasu samu pension kinsu. Kene yanzu ga pension da kake samu mutune yelma sai a baka ana iya baka ita shakan wa kenan sai a raba ta uku kowane wata ana baka kashi daya cikin uku haka nan ne mai abin da sai conditioni kamar retreating yana da account a banki kenan duk wanda yake da bukata a mishi payment mensual kinga kenan sai ya je ya bude account kin shi a bank ya kawo mun numero da account mu sa cikin na'uran mu kenan automatically kenan lokacin da aka tsarin ya zo daidai shi kenan sai ana mishfema shakmu
masu dokar kudaden na fansho sun nuna gamsuwar su game da wannan ci gaba da aka samu a jamhuriyar ta Niger a wannan fannin da zai kawo sauki ga rayukan masu dokar kudaden na fansho da ke shan fama da matsalolin biyan kudaden ruwa wuta haya da abin masarufi na kulawa da iyali a kowane ini kuma kowane wata wadansu daga cikin su sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da wannan ci gaba da aka samu
Muhammadu Mai Daji ne SJ association travel retreat personnel ne kisan nan Kwani
kai wannan da za su inda aka har Allah sa ya tabbata retreat abin da suka masa ehudu su lajima abin zai yi in Allah sa aka yi ko aka dore haka wale kai jirin kwana 110 kana jiran kuɗi to wata ana baka ɗan kuɗi ka samu ka bi bukatun ka abin alheri ne
zakar idi gaskiya ga wasu akwai wahala amma watan nan akwai dadi yana yi kore haka nan yayi amma dai a nemi ra'ayin mutane a guda ɗin yana da kyau ta guda eh in je gari ina san saboda kai in kana da wani dan halin abin da kake yi wani kakin hatan nan uku yana cikin wahala amma in su abin ya zo mai hata guda ina jin dadi
Niger din dai ta kara tsallaka wani shirge akan wannan maganar ta biyan kudaden ɗan fansho inda ta jera kanta daidai da sauran kasashen duniya irin na Amurka da Turai yayin da akasarin kasashen nahiyar Afirka kamar irin su tarayyar Najeriya da ake share watanni uku a wani kaulin ma sama da haka kamin ma'aikatan da suka yi retire su samu kudaden su na fansho amma wani kaulin a wadansu kasashen na nahiyar Afirka jami'an gwamnati kan arce ko su sulale da kudaden na fansho su bar tsofaffin ma'aikata da marayu cikin dimbin larura Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai rahoton mu na musamman a ƙarshen makon nan da ya gabata ne ma'aikatan kamfanin da ke aiki madatsar ruwan Zangeru a jihar Niger Nigeria suka gudanar da zanga-zanga tare ma da rufe harabar kamfanin wanda mallakar wasu Sinawa ne ɗan ƙasar China ma'aikatan dai sun ce sun dauki wannan mataki ne domin nuna takaici akan kulle su na tsawon kimanin shekara guda saboda yaki da cutar coronavirus ga rahoton Mustafa daga Mina
A ƙarshen makon nan da ya gabata ne wasu ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin da ke aikin madatsar ruwa na Zungeru suka gudanar da wata zanga-zanga tare ma da rufe harabar shiga kamfanin wanda mallakar wasu 'yan ƙasar China ne ma'aikatan dai sun dauki wannan mataki ne saboda rufe su har na tsawon kimanin shekara guda a cikin kamfanin ba tare da fita wajen kamfanin ba saboda dalilai na yaki da cutar corona ma'aikatan kamfanin dai sun buƙaci hukumomin Najeriya da su shiga cikin al'amarin domin ceto su daga wannan zama mai kama da na gidan kurkuku ga dai abin da shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin ke cewa
sunana Comrade Haruna Abdulkadir Labor Chairman Sino Hydro Zingero Dam an kulle wasu anan tun wasu sun yi shekara guda anan ba shiga ba fita an yi agreement cewa za ka yi wata uku in kai wata uku za ka yi zuwa gida ka dauki leave na sati biyu ka zo ka yi quarantine to ya zo ana threatening workers din mu ana musu barazana da aiki cewa idan ka wuce kar ka dawo to abun ne ya kai tun suna hakuri ni ma ina to controlling din su abun ya ga gare ni kowa ran shi ya riga ya bace wasu sun rasa iyalansu ba ka da dama ka je wannan sai sa su suka ce to tunda ba su da access da za su iya fita su je suna son gwamnati dan Allah da su dai masu biyayya ne da gwamnati kuma har gobe kasan mu ne nan wannan dam din ma namu ne amma abubuwan ne dake faruwa ne ba ma jin dadin shi ba mu da freedom shine muke bukatan gwamnati ta shiga cikin al'amarin nan muna son amma na adalci mu ma yanda ko ina ake tafiya yau in gwamnati ta ce a kulle ko ina da ko ina mu masu biyayya ne da gwamnati za mu bi nan doka amma shugaban kasa ya bada order abu da ko ina a bi protocol na COVID-19 social distance hand sanitizer face mask mun sani da sanitizer da jiki hakan ga zaka yi shiga wuri to wanda bai faruwa anan hakan an dai kulle mu a ce ba ka fita shine muke son wannan abun da dokan da shugaban kasa ya ba shi muke so mu ma amana implementing mu samu daman da zamu iya ganin iyalan mu shine abun da yake kuma ba mu fada ba mu ba kayan su ko na muna dai akan in mu kokwance mun yi magana da su suna ce mana wai wasu ne suka ba su order ce su kulle wurin to shine mu ma muke son kukan mu da gwamnati din gwamnati ne ta ba to mu muna son dai a duba mu saboda iya gurgudu mun iya kokarin koya ne wasu sun wata shida wani shekara guda yana nan cikin gidan wani wata takwas ka gani ba ka da asir da zaka ji kuma wata uku da aka ba in zaka wuce gida sai su ce ma wai in ka je kar ka dawo kaga wannan bai yi ba kaga mu ma ƴan ƙasa ne masu rai yanda suke dole issue ba wai na magana ne na kuɗi zaka tura ma gida ba akwai abin da ake bukata sai ka je da fuskan ka ka je ka gani wani awa ɗaya zaka ga ƴan uwanka ko wani abun nan yanzu haka da wasu ƴan uwa suna ganin kana aikin kamfani ne ka samu kudi sai sa ka guje su ba su zuwa ba su san matsalan da kai kake ciki ba sai sa mu muke son gwamnati dan Allah da mu masu biyayya ne ga gwamnati gwamnati mu muna son ta ji kukan mu da halin da muke kuma a duba a tosaya mana
to su ma dai wasu daga cikin ma'aikatan wannan kamfani mai suna Sinya Hydro Dam a Turanci ga abin da suke cewa a cikin wani yanayi na takaici
Sunana Hussaini Muhammad ni ma'aikaci ne a karkashin Sinu Hajo a nan Zingero Dam muna nan shekara daya kenan ba mu je gida mun ga iyalin mu ba ƴan uwan mu abokan arziki ranan mun yi mijin da su Chinese din sun ce mana saboda corona mun ce musu to ai a kasan mu yanzu ba lockdown abin da suka gaya mana sun ce ba su amfani da dokan kasan mu dokan da suke amfani da shi daga kasan su ake ba su order mu kuma mu ƴan Najeriya ne ba dokan su muke amfani da shi ba muna so gwamnatin mu da mana fighting rashin mu a wajen Chinese wannan sun mai da mu bayi aka samu kuma a yau muna son inci daga wajen gwamnonin mu ku ji mu ba ɗan state din da babu a nan wajen that state kowana nan representing state muna nan muna aiki shekara ɗaya kenan mutanen nan sun ki bari mu ta waje akwai wanda sai wata uku aka ce su je gida sati biyu sun zo za su dawo Chinese suka ce babu hanya ba za ba su dawo ba aka kore su yasa ba biya su kudin su ba an kore su sun je gida ba mu san abin da muka yi ba din Allah gwamnatin jihar Niger gwamnatin Najeriya gaba daya mun daga kukan mu nan mu ma'aikatan Sinu Hajo Zingero din Allah a taimaka mana
tunana Yusuf Sande kuma ni ne sakataren kungiya nan kamfanin mu na Sinu Hajo wurin da muke neman kudin mu kenan kowana ne ma Allah ka ni nan amma tunda aka kawo wannan maganan corona kuma mun tsaya mun bi jama'an mu a cikin kwanciyar hankali mu rufa ma juna asiri mu rufa ma Najeriya asiri mu rufa ma kamfani asiri dan mun mu yanzu ga shine aka zo aka bude ko ina gwamnati ta ce ko ina kowa ya bude makaranta kasuwa ko ina an bude kowa ya ci gaba da harkan duniya shi inda ya kamata amma mu anan an hana mu walwala ba mu samu gatan kanmu ba ko kana da matsala ina zaka samu zuwa maganar matsalanka ba baka wuri ka je inda ya kamata ka je ka biya bukatun ka ba akwai iyali akwai iyaye akwai wasu yakan kananan masalolin da suke damu ba mu samu mun je mun karasa mun je mun duba shi ba cikin gari muna nan anan shekara daya kenan wai su da kusan wata biyar suna nan a cikin nan a kullun ba shiga aikin su ba fashi zamu yi musu aikin su amma a ba mu hanya mu je mu dawo abinda gwamnati ta ce a yi ma kowa kowa bude mai hanya shi je ka sa nosu ma ka wanke hannu zamu wanke mu je gari mu ma mu shiga cikin mutanen mu dawo mun nemi shugabannin kamfanin nan har mun je har SSG na Mina mun yi meeting ya kai so hudu tare da su mun je har Mina wurin SSG duk da haka duk abin da aka tattauna in dai an dawo sai sun sake na shiri daban saboda lokaci da muka wurin SSG ya nuna mana akwai mafita kuma ya ba su mafita din suka dawo su yi amfani da shi ba abin da ya sake nan kaga muka ta muka hada wannan kungiyar mu muka fito yau ka hada wannan protest ko ganda ma mun kai karshen komai
To a lokacin da muka yi kokarin jin ta bakin jami'an wannan kamfani wadanda Sinawa ne yan kasar China lamarin ya ci tura to amma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana da labarin wannan takaddama kuma har ta shiga cikin lamarin domin yin sasanci a tsakanin su kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani yayi karin bayani
na farko mun ga musu cewa cikin matsalolin da suka fito da shi shine an tsare su na wata da watanni ba da saboda wannan corona din to mun ce musu yanzu abin da ya kamata yi su saki su ma'aikata na bakwai biyu kowa je dan hidiman sa je dawo amma idan ka dawo dole ka bi tsarin da aka sa na cewa za a abin da ka ware kana bakwai daya to wannan mun riga mun tsaya da wannan magana na biyu da ina jin idan ka je ka fita ka je gida idan ka dawo allowance za a baka kawai na dan kalilan ne ko 800 ne muka ce wannan bai kamata ba yadda idan ma kaman a biya ka kaman ka je aiki tunda yake wannan haka yanayi ne wanda yake kuma su kamfanin sun yadda iyaka
dama ai su ma'aikatan yanzu korafin da suke wayanda suka je wannan dan hutun suka dawo kuma sai a kore su aiki gaba daya
ai yaga cikin abin da korafin da suka kawo muka kuma ce wannan bai kamata ba kuma su kamfanin sun tabbatar mana cewa abin ba haka bane kuma in ma an taba yi to za su dauki matakan da ya kamata yadda suke operating a China ba za su yi a Nigeria ba fadan namu dokoki saboda haka dole ne su bi wannan dokokin mun san akwai corona kuma mun san hatsarin da ke ciki amma idan aka dauki matakan da ya kamata wannan ba zai jawo cece kuce ba
to yanzu menene ne ku a matsayin ku na gwamnatin jihar menene ne shawara ko kiran ku ga su ma'aikatan nan ganin wannan bore da suka yi
yanzu mu abinda muke so mu tabbatar cewa shi wayannan turkun da muka yi wani ne cikin shi ba wani ne cikin su ne ba dauka ba ko ba yi ba to za mu sake kiran su
tun a lokacin tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ne dai gwamnatin Najeriya ta bayar da aikin gina wannan madatsar ruwa na Zungeru domin samar da tashar wutar lantarki mai karfin megawatt 700 wanda zai kasance shine na hudu a nan jihar Niger bayan na Kayinji da Jaba da kuma na Shiroro Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
dukkan lokacin labarin wasannin mu na ranar yau zai shafi jamhuriyar Niger ne yanda shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Benin Port Colonel Hima Pele ya samu zama memba na kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa na nahiyar Afrika CAF ko CAF wannan ko a taron majalisin da hukumar ta gudanar a makon jiya a birnin Rabat na kasar Morocco da dai jamhuriyar ta Niger hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afrika CAF ko CAF ta dagewa jamhuriyar Niger dakatar wadda mata na yin wasanni a filin kwallon kafa na babban birnin Yamai Sir General Seni Kunce da CAF ko CAF ta ce bai cika ka'idodin yin wasa a cikin sa ba saboda lalacewar hakkin filin wasar da rashin kujerun zama a filin wasar da rashin ingancin allon rubutu kwallaye da kuma sawa gol-gol da wasanni daban-daban da rashin kyawun wurin da yan wasa alƙalai da sauran mambobin kungiyoyi daban-daban na
wasanni ke iya shiga domin yin shiri da rashin ingancin ɗakin ɗan jarida abin da sa hukumomi na jamhuriyar Niger din tuni suka shiga in waɗannan gyare-gyare domin ganin ba ta kai ga ƙungiyoyin wasanni na ƙwallon ƙafa na ƙasar ba ita ƙasashen waje domin karɓar bakuncin wasanni CAF ko kuma CAF Confederation African de Football din ta dagewa jamhuriyar Niger dokan ne domin ta ba ƙasar damar gwabzawa da ƙasar Ivory Coast a ranar 26 ga watan Maris ɗin da muke ciki a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar Afrika na ƙwallon ƙafa a group K inda jamhuriyar Niger take kutan bayan ƙasashen Côte d'Ivoire, Madagascar da Ethiopia.
Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger a fafatawar da ake ci gaba da yi a mako na 15 na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar an gwabza ranar 14 ga wannan wata da muke ciki na Maris inda AS Suni Dep ta yi banza da banza da AS Nigelec ta birni mai AS Garde National du Niger ta yi banza da AS Police da ƴan sanda CIS Don ta custom ta sha kashi ɗaya da banza Hannu Idan Sportive de la Gendarmerie National yayin da Girana Football Club ta Arlette ta wajen gwarzo ta maradi ɗaya da nema AS Fan ta Sojoji ta wasal Sporting Club ɗaya da nema sai Sport ta Zandar da Racing Bukoki ta babban birni mai akai ɗaya da ɗaya GS Adar zatawa a gida a birnin Adar ta sha kashi banza da ɗaya Hannu Olympic Football Club ta birni mai idan muka dibi jadawalin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar Niger USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ce ke kan gaba da maki 37 ta biyu AS Douan ta custom na jamhuriyar ta Niger ko Douan ta babban birni mai da maki 28 ta uku ita ce AS Garde Nationale du Niger tana matsayin na uku ne da maki 27 a can kasan teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar Niger ta 13 Sal Sporting Club ta birni mai ta 14 GS Adar tattawa dukkan su suna da maki 13 ko wannan su shi ko tauraron wasannin ƙwallon ƙafa nan dan kasar Argentina dake buga ma club din FC Barcelona na kasar Spain Lionel Messi a ranar jiya ne ya markade tarihi inda ya wuce Xavi da yin wasanni a kungiyar ta FC Barcelona bayan da yayi wasa na 767 kuma tsawon waɗannan wasanni da ya club din na FC Barcelona ya rabka ci har so 661 yayin da ya mika kwallo a kasa raga so 290 fide Lionel Messi har yanzu da bai bayani ko zai tsaya a club din na FC Barcelona ba kuma zai fice a ƙarshen kakar wannan shekara inda kontragin sa zai kare a watan Yuni shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman bago yanzu kuma sai labarai a takaice
ganin yadda take fama da karuwar matsalolin yan gudun hijira akan iyakar Amurka da Mexico yau talata gwamnatin Biden ta sha alwashin ci gaba da korar daidaikun baligai da iyalai marasa yaya waɗanda ke kokarin shiga Amurka amma za ta ci gaba da taimakon yaran da babu masu kula da su wajen neman yan uwansu dake Amurka ko kuma samar da waɗanda za su raine su kasar Venezuela ta ce ba za ta umurta amfani da rigakafin cutar COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Burtaniya da Sweden mai suna AstraZeneca suka kirkiro ba mataimakin shugaban kasa Delcy Rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar a cewar kafar labarai ta Reuters wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙasashen Turai da dama ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini duk wanda nacewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar
to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku so abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Ibrahim ga Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Le Gracian da ta hada mana sauti da ma injini niyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.